Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmu Si Garba ne da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar 32 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an halaka wani gagararren dan ta'addan yankin Niger Delta a jihar Taraba. An gudanar da wani taron bita don koya ma ma'aikatan asibiti sabbin dabarun yaki da cututtukan da suka fi kama mutane a yankin. Muna tafa da wata hira da aka yi da wasu mahallarta taron zaman lafiya da aka yi kwanan nan a Amurka. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Bayan an kwadaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar daukar matakin soja akan Koriya ta Arewa, shugaba Donald Trump ya ce a shirye yake gana da shugaban Koriya ta Arewan Kim Jong-un. Sauya matsayi da Amurka ta yi a kan matakan da za ta dauka kan Koriya ta Arewa, wacce take barazana ga yankin Asiya, ya zo ne a daidai lokacin da kasar ta Pyongyang take ci gaba da guje-gujen makamanta masu linzami da kuma kyautata zato da ake yi cewar tana shirin gwada makamin nukuliyanta na ƙarƙashin ƙasa a karo na shida. Da yake hira da kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya Litinin, shugaban ya ce idan ganawa da shugaban Koriya ta Arewa ya dace, to yana son ya gana da shi. Ya ce akasarin 'yan siyasa ba su faɗin hakan. Ya ce amma ina faɗa muku cewar ina son in gana da shi idan akwai yanayi da ya dace. Ya bayyana haka ne a wata hira ta minti 30 da aka yi da shi a ofishinsa na fadar shugaban ƙasa a daidai lokacin da dakarun ruwan Amurka suka doshi yankin Koriya.
Kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin gwamnatin Siriya da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin 'yan watannin nan, ciki har da harin iska mai guba da aka kai kan Khan Shehun wanda ya halaka mutane kusan 100. A wani rahoto da kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama din ta fitar jiya Litinin, ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad sun kuma yi amfani da iska mai gubar a cikin watannin Disamba ta shekara 2016 da watan Maris na 2017. A cikin wannan lokacin gwamnatin ƙasar ta yi amfani da irin wannan guba mai yaduwa, inji Kenneth Roth, babban daraktan kungiyar ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa tsakanin watanni 6 da gwamnatin Siriya ta yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar ungulu da kuma tabuta da kuma wato ta ƙasa, inda ta kai farmaki da muggan makamai masu tsananin guba a Damascus ta wato da Hama da Idlib da kuma birnin Aleppo.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a nan Amurka da wasu sassa na duniya sun yi bikin ranar ma'aikata ta duniya a jiya Litinin kenan, tare da gudanar da taruka da yin zanga-zanga da kuma da ya kai ga tashin hankali na nuna fushi da kuma kyamar mulkin kama karya da kuma siyasar gurguzu daga Faransa da kuma Turkiya. Ranar ma'aikata ko kuma midi rana ce da aka saba gudanar da zanga-zanga kamar irin ta jiya. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zanga da ke gudanar da taro a Taksim Square a Istanbul, wurin da aka zudda jini a waɗansu taruka na ranar ma'aikata a baya. Tashin hankali a Turkiya ya ƙara ta'azzara ne biyo bayan wani ƙaramin rinjaye da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya samu a zaɓen raba gardama a watan da ya gabata, inda shugaban ya lashe wasu madafun iko na ƙasar. A jiya Litinin 'yan sanda sun kama mutane sama da 200. A ƙasar Venezuela kuma masu zanga-zangan ma'aikata ya zama tashin hankali, inda aka samu masu ra'ayi da kuma masu ƙin jinin gwamnati suna gudanar da zanga-zanga. Jami'an tsaro a babban birnin ƙasar Caracas sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan matasa da ke suke jifan su da duwatsu wanda suke zanga-zanga na kin jinin gwamnati na wato gwamnatin gurguzu kenan ta shugaba Nicolas Maduro.
Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce wata tawagar injiniyoyi ta isa kasar don shirya aikin girke rundunar sojoji 4,000 a cikin babban birnin kasar da zumar kiyaye fararen hula a fadin kasar. Gwamnatin kasar ta ce za ta amince da dakarun yanki daga kasashen da ke makwabtaka da ita a cikin rundunar kiyaye zaman lafiya da aka girke a Sudan ta Kudu din. Wata yarjejeniyar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ta kafa rundunar kiyaye zaman lafiyar a yankin a shekara ta 2016. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya fidda wata sanarwa a ƙarshen mako. Yana cewa an kafa sharkwatan rundunar zaman lafiya a yankin a birnin Juba ƙarƙashin jagorancin Brigadier General Penzi daga Rwanda. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji an kashe wani masifaffen dan ta'adda a yankin Niger Delta Lami Dabakar Garika.
Wani dan ta'adda sa'annan kuma dan bindiga a yankin Niger Delta mai suna Osi Ibori da yayi kaurin suna wajen jagorantar tarwatsa bututa yan mai tare da satar dan yan mai a yankin na Niger Delta da fashi da makami wanda kuma ya ikirarin cewar yana da mayaka kimanin 7,000 da general a cikin su yanzu dai tasa ta kare domin kuwa rundunar gamayyar tsaro ta JTF dake aikin tsaro a yankin Niger Delta ta sanar da bindige shi har lahira a sakamakon wata musayar wuta da ta abku a yayin da suka kai masa farmaki wannan da ya ci gaba da aka samu ya tabbatar da cewar bisa ga bayanai za a samu lafawar al'amura da suka shafi fashi akan teku da fashi da makami a wasu biranen yankin Niger Delta da fashe-fashen bututa yan mai da dai sauransu domin jin yadda abin ya abku nayi hira da mai magana da yawun hidikwatar tsaro ta JTF da ke yankin na Niger Delta Manjo Abdullahi Abubakar wanda headquarters sa ke jihar Bayelsa ga abin da yake cewa
dakarunmu na haɗin gwiwa suka kawo ƙarshen Osi Ibori. Shi Osi Ibori nan shine shugaban mata da ƙayan baya da suka addabi bangarori da yawa na jihar Lagos da jihar Ondo. Idan za ka iya tunawa shine ya kitsa sace-sacen mutane da aka yi a wannan makarantar kan addinin Krista da ke Ikorodu inda aka sace ɗalibai da malaman wannan makarantar wanda sai da aka biya fansa aka sake su.
Kamar an kashe shi ne a yankin Niger Delta ko kuma a can yankin Kudu maso yammacin Najeriya ne?
Eh, ka san ita jihar Ondo kudancin ta ai shi ma kamar yana cikin yankin Niger Delta ne kuma akwai creeks
surkwayen ruwa yan Niger Delta.
Surkwayen ruwa. To saboda haka zaka ga yawanci waɗanda suke ɗan ta'adda wanda suke aiki a bangaren Delta da zuwa ba duka har nan kudancin Ondo suna ta'addancin su a waɗannan wurare. Saboda haka shi an kashe shi ne a wani wuri da ake kira Ijafa a ƙaramar hukumar Iseido a nan jihar Ondo. Sannan kuma sanadiyar sun kawo mutanen muhari inda aka yi musayar wuta a wannan musayar wutan aka kashe shi da wasu daga cikin mutanensu. Da yawa daga cikinsu kuma sun samu raunuka. Mu ma mun rasa soja guda ɗaya sannan kuma sojojinmu guda uku sun samu raunuka.
Da hakan kuma na ji ta bakin wani mai sharhi akan harkokin tsaro Dr. Aminu Mode na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto kuma ya yi fashin baki kan kashe ire-iren waɗannan ɓata gari da tasirin da zai yi ga jama'a ya ce.
A su kakkaɓe 'yan ta'adda na jalata masu mashe bututu masu kama sace mutane ya ta'allaka daga goyon bayan da gwamnatin tarayya ta ba sojojin. Sai an ƙara musu makami an ƙara musu goyon baya da aka yi shugaban 'yan waɗannan ta'adda tun da ana kashe shi za ka tarar da cewa lalle magoya bayan shi za su gaba da wacewa.
Matsalolin tsaro dai a yankin Niger Delta ba wani sabon abu bane kama daga ta'annatin 'yan bindiga da ke fasa bututa yan mai suna satar ɗanyen mai da kuma masu satar mutane don garkuwa da su domin neman kuɗin fansa da 'yan ƙungiyoyin asiri da dai sauransu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To gaida soja kuma gaida Lamido kafin mu ci gaba sai a dan saurari wannan. Taba kiɗi taba karatu sai kuma jihar Taraba inda aka shirya wani taron karawa ma'aikatan asibiti ilimi Ibrahim Abdul Aziz Gareka
wannan ne ma dai karon farko da ake gudanar da irin wannan taron bita na hadin gwiwa da zimma koya ma'aikatan jinya sabbin dabarun sanin makamara aiki domin magance cututtuka da ke addabar al'umma musamman a yankunan karkara tun farko da yake gabatar da jawabin sa kwamishinan kiwon lafiya na jihar Taraba Dr. Innocent Bake yace ko an shirya taron bita ne domin inganta ilimin kiwon lafiya a bangarori daban-daban ga ma'aikatan jinya a jihar wanda yace hakan ko yazo daidai da sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin kasar ta kirkiro
wannan yi ne domin ma'aikatan suke aiki a fanni daban-daban a tara musu ilimi a tunai shi sun abubuwan da suka manta ko da sun karu ko sun koma wajen aiki da su ci gaba da sa kwazo kuma su wakilta mutanen mutum da ya kamata
shi ma da yake nasu tsokacin Shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko a jihar Taraba Aminu Jaro Hassan yace hukumar za ta ci gaba da wayar da kan al'umma musamman ma kan muhimmancin tsaftace muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka tare da cin abinci mai kyau da zai inganta lafiyar jiki.
Domin da karfafa yanayin ilimi na masu aiki a matakin farko wanda ya danganci kala daban-daban. Na farko dai shine na TDA wannan sabon tsari na kula da yanayin kiwon lafiya wadda federal government ta kama na jihar Taraba wadda tare da izini na shine girma gwamnan mu a cikin sisi shaf wadda muke ƙoƙarin yin gwaji a karamar hukumar karfafa la da tsanshi PDF banda wannan akwai kuma wajen gwaji na mata masu juna biyu na dangane da yanayin cutan HIV AIDS nan ma ana gudanar da taron bita don a faɗakar da mata masu yin angon zoma na yadda za su dinga awon mata masu juna biyu dangane da wannan ciwo. Na uku shine wadda muka zo nan na dangane da taron bita wajen koya wa ma'aikatanmu na kananan hukumomi yadda za su dinga taimakawa wajen sa mutane su je asibiti don bukatun yanayin kiwon lafiya. Wannan kuma gudunmawa ne daga CDCS. Akwai confidence da ake sawa a ciki na fadakarwa a dangane da muhimmancin tsaftace muhalli da kuma muhimmancin cin abinci mai lafiya. Wannan dukkanin su da kuma darajocinmu na kananan hukumomi goma sha shida da kuma health educators zamu an riga an sanar da su an ba su marching order na tabbatar da cewa duk asibitocinmu sun ci gaba da yin wannan. Kanin cewa ma ga damina ya sauko. Saboda haka wannan abu ne wanda muna kan yin sa.
Wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Taraban take kirkiro da wani shirin allurar rigakafin tafi da gidanka da aka yi a shingayen duba ababen hawa. A wani sabon yunkuri na yaki da cututtukan da ke saurin kashe kananan yara, shirin da tuni ma ya samu karbuwa. Kamar yadda wannan jami'in shirin ya tabbatar.
Shawani shine wanda suka fito daga nesa suna zuwa su same mu, waje baki yawa daga nesa sun zo sai mu yi ma yaran su, mu ga musu amfanin magani muhimmancin sa, sai su ba ma din kai sai su yi. Mu dawo ne gidan. Wasu muna samun zanga da su suna ce ba za a yi ba, don su ba a yi waje su ko kuma su ba musu ma gaba da mu kin su a wannan kuma ba hujja ba ne. A idan ba su yi ba dole za su confuse din sai kuma jami'an tsaron da aka haɗa mu da su din suna ba ma din kai sai su sai da su sai mu zo. Sai ba da hadin kai sai su kaba magani. In an fahimta da su an musu bani sai su ba da kai su a yi musu.
Manazarta na mako alaganta matsalar rashin sanin makamar aiki da kuma rashin hadin kai daga iyaye da cewa su ne ke taimakawa wajen rashin samun nasara a ayyukan rigakafi da kuma shirye-shiryen kiwon lafiya musamman a yankunan karkara. Mutum da masanan ke ma cewa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahima. To kwanan nan aka shirya wani taron ƙasa da ƙasa a nan Amurka kan dabarun sasanta rikici da kuma tabbatar da zaman lafiya. Cikin waɗanda suka halarci taron har da wasu mace da namiji, ƴan wata wato ƴan ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya daga jihar Kaduna Najeriya, wato Mr. Dauda Bangun da Juliana Bangun. To a ci gaban hirar da aka yi da su, Grace ta tambayi Mr. Dauda musabbabin rikice-rikicen Najeriya da kuma mafita, sai ya ce.
To, inda na faɗa, kin ga Najeriya yanzu ba kaman da ba. Da za a ga mutane suna zama tare, su ba yare ɗaya ba, ba addini ɗaya ba, amma suna tare suna zaman zumunci a gida ɗaya. Amma yanzu abubuwa sun ɓace yanzu.
To menene ya janyo haka kuma me ya za a yi a koma irin yadda ake da?
Yadda na ce miki yanzu a Najeriya za ki ga abubuwa suna da wuya sosai. Yanzu mutane suna yunwa. Mutane yara sun gama makaranta babu aiki, majiyan karfi. Sun gama makaranta sun yi har degree, amma su ga sun fito babu aiki. Wasu malamai kuma sun zo yanzu a kwanan nan. Irin preaching da suke yi, irin wanda take tada mutane hankali sosai. So yanzu aka duba duka akwai addinai guda biyu manya na Najeriya. Addinin Kristanci da addinin Musulunci. Akwai wasu malaman wanda suke preaching din su yana tada hankali sosai. Kin ga majiyoyin nan ba wani aiki da suke kaga da sun kama wani abu ko kuma an samu wani matsala. Shikenan sai a kama abin ya zama maganar addini da maganar kabilanci. To ni a gani na ya kamata Najeriya particularly gwamnati su yi aiki wanda ya dace. Manyan ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa a daina cin hanci da kuma aikin da bai kamata ba. Kin gani sai gyara mana kasa, mutane za su samu aiki. Sai ni a gani na zai kawo zaman lafiya a Najeriya.
Yawwa, to ina gan
wani tunanin da nake shine su namu manya a nasu levels din da suke na gwamnati ba su dauki su talakawan da wani mahimmanci ba, saboda wani lokaci za ki ga cewa hargitsin yana tasowa, ga dai kamar addini dai, amma abin da ke ƙara sa mai fetur shine saboda wasu dalilan siyasa. To sai ki ga cewa su manyan namu akwai inda su ma suke nasu role din, da maimakon ya kwantar da wannan abun ko kuma ya zama cewa bai ma taso ba sam-sam, sai ki ga abun rada shi ya ƙara kawo wannan matsala. So akwai na factor mutane jama'a daga ƙasa sannan namu manyan daga sama su ma suna da nasu factors din aka duba duk da suka contribute.
Yawa to fi sabilillahi in rikici ya tashi irin haka talakawa ne suka fi wahala. To a nasu bangaren ya wace rawa za su taka domin ganin cewa su ma sun kyautata mu kansu da kansu?
To yanda shi mai gidana ya faɗa, abin da ke musamman ya sa wa'annan talakawan suke halin da suke ciki shi ne akwai talauci ya shige mutane daga wurare daban-daban.
Yawa ban katse mai sa hanzari ba, amma a Najeriya duk lokacin da aka tashi batun tashe-tashen hankali da dai matsaloli irin haka sai a yi batun talauci. Kwanan baya man taɓa yin hira da wani daga jamhuriyar Niger yake cewa shi yana mamaki kuma yana jin takaicin jin duk lokacin da aka tabo batun tashin hankali ne ƴan Najeriya su yi batun talauci. Yace talaucin da Najeriya suke kukan ya kai ko 1/100 talaucin da ƴan jamhuriyar Niger suke ciki, amma kuma ake zaune lafiya. Saboda haka me yasa ƴan Najeriya za su rika amfani da talauci da yunwa a matsayin dalilin tashe-tashen hankali in waɗansu da suka fi su talauci ba sa tashin hankali saboda rashi?
To matsalan ainihin da muka yi magana, dalilin da ya kawo shi ba ɗaya bane, suna nan da talauci is only one of the many factors. Kuma musamman in kika duba waɗanda ake amfani da su ana wannan hargitsin samari ne, matasa ne, ba su da abin yi, ba su da makaranta, ba dai wani abin da za su taimaki kansu. So ya zama cewa at all times they are restless. Duk abu in ya taso haka sai kiga cewa quickly suna ba da kansu ga wa'annan abubuwa. So munan abubuwan talauci is only one of the several factors. Domin most times in aka fara wannan abin sai kiga cewa me ya maso min shi in ba din sanadin siyasa ba ne, so ai magana addini ne ya taso. Ko kuma magana kabilanci ne. Su ne the main things da muke, amma duk dai ya shafi kuma dai maganar talauci tsakanin mu.
To shirye-shirye mu na gaba za a ji wannan wato ci gaban wannan hira. Yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Suleiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Bari mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Panama, wacce ta ruwaito cewa yawan kudaden da ƴan cirani ke aikawa zuwa kasashen su na asali ya ja da baya idan aka kwatanta da yadda abin yake a can baya, wato kafin a tsaurara matakan dakile hanyoyin shiga kasashen yammaci. Jaridar ta kara da cewa wasu alkalaman bankin duniya sun ce kimanin biliyan 429 na dalar Amurka ne aka gano cewa bakin haure sun yi hada-hadar su a shekarar 2016 zuwa kasashen su na asali, galibi ɗan rabba naka wadata mu, sabanin biliyan 440 na dala a shekarar 2015, lamarin da ke haddasa cikas sosai wajen samarwa dangi ababen more rayuwa, inji Le Panama. Jaridar L'Actualité ya cewa take an shiga halin wuyar takin zamani a jamhuriyar Niger, lamarin da a yau ya jefa manoman shinkafa cikin halin yasu. Alhali hukumomin kasar sun kafa wata ma'aikata da aka rataya wa nauyin samar da kayayyakin noma irin su takin zamani da injinan noma a wani yunkurin samar da wadatar cimaka ta hanyar shirin nan na dan Niger ya ci da dan Niger. Jaridar ta ce a yau takin zamani daidai da kwara daya yayi wuya a wani lokacin da manoma ke shirye-shiryen fara ayyukan noman damana. Saboda haka L'Actualité ke ganin ya zama wajibi ma'aikatar Kaima ta kama jikinta don fidda mazauna karkara daga cikin zulumi. Ita kuwa jaridar Le Républicain ta buga hirar da ministan cikin gidan Niger Bazoum Mohamed yayi da sashen Faransanci na muryar Amurka a makon jiya, inda aka tabo batutuwa da dama musamman fannin tsaro. Game da batun kungiyar Boko Haram, ministan ya bayyana cewa yaki ya kusa zuwa karshe, sai dai ya tabbatarwa VOA Africa cewa mayakan Boko Haram sun mayar da tsibirin tafkin Chadi Malaba, abin da ke nufin bukatar kai wani gagarumin farmaki a kwanan nan domin kakkabe su daga inda suke buya. Yanzu kam karshen su ya zo, inji Bazoum Mohamed, wanne le Republican ta ce ya kara da cewa wasu sahihan bayanai na nunin nan gaba za a iya huskantar matsalar tsaro a arewacin Mali fiye da abubuwan da aka gani a can baya. Mu cike sharhin da jaridar Lanketer wacce a wannan jikon ta zo da labarin da ya shafi maganar ƴancin aikin jarida kamar yadda abin ya fito a rahoton kungiyar RSF na bana wanda ya nuna a fili cewa ƴancin ƴan jarida ya shiga mawuyacin hali a duniya inda aka gano ana yi masa karan tsaye a ƙasashe kimanin 72. Lankitar ta ce a bana daga cikin ƙasashe 180 RSF ta jera a ƙasar Niger a matsayin ta 61 alhali ita ce ta 52 a bara abinda ke nufin ƴancin aikin ƴan jarida na fuskantar barazana a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
So a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sai magana Aminu mai faɗin linzami bayan kasuwa malamfashi. Ina kira ga wannan gwamnatin Najeriya a gaskiya ya kamata ina kira gare ta da tausaya talakan Najeriya. Saboda a yanzu haka magana da ake za a ga mutum wallahi tallahi mutum sai yake wallahi tallahi ya kamata shugabannin nan ku tausaya talakan Najeriya. Wannan ba mun ta ba sai ba a tuna za a haɗu da Allahwa.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye Bakwal, sarkin Mayun Bakwal Algishi. Abin da ya bani mamaki da siyasa ba na Najeriya ba, namu na Plateau. Tunda na yi wayo aka koya min siyasa, ina nan har yau ban taɓa ga gwamnatin da ana babu 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 za ta shekara biyu, babu 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 har shekara biyu. Amma kuma in ka duba camomin local government din da ka su har kannensu har yaran suna jin daɗi, kuma har yanzu ne ban ga mutumin da ya riza ba. Kai gwamna kuma kana jin ana babu babu babu, baka fito ka faɗa mutanen Plateau kana ba su kuɗi ba, amma suna ɓata ka sun ce baka ba su kokoko su suna wahala ne, suna tafiya ne, suna cin bashi ne. To don Allah, don Annabi, ina roƙon ka gwamna ka fito ka jama talakokin ka na Plateau. Kamomin nan ne na faɗa maka ba suna taimakon gaba ne, suna neman ka su fasa maka siyasa yanda su sun san ba su da amfani. Tun da nayi wayo ban taɓa ga mutumin da yana ce babu kuma shi bai rizani ba. Mu muna son ka gwamna, kai karan kanka personal malon kana da asali, kana da tsoron Allah, amma makaradanka kam ba mai tsoron Allah. Kai ne Allah dan na zuciyanka talaka Plateau, ba mai kukanka ba mai zaginka Plateau. A kashi ɗari na Plateau 85 suna bayanka, to me kake nema? Amma makaradanka ban taɓa jin ina yawo ina shiga lunguna siyasa na ji ana yaban su ba. Kyamomi suna ba babu, to muna roƙonka don Allah don Annabi ka sauke su.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Bayan wasu 'yan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar ɗaukar matakin soja a kan Koriya ta Arewa, shugaban Donald Trump ya ce a shirye yake gana da shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar gwamnatin Siriya da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin 'yan watannin nan, ciki har da harin iska mai guba da aka kai a kan Khan Sheikhoun wanda ya halaka mutane kusan 100. A wani rahoto da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta fitar jiya Litinin, ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad sun kuma yi amfani da iska mai guba cikin watannin Disamba shekarar 2016 da kuma watan Maris na wannan shekarar 2017.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ma Baba Yakubu Kiri da ita yani da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abo da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.